بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلا تيمي البركة مسلا تيمي الاج محمد اندمي انان بيدوب جهة برنو اوانا يمتشي نرانا رجوعة شاهد غوات الرمضان هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديدة دليه لكن عندما يزو ديدي دهو غوات انترى ديدو نترى na majalisa mu ne da muke tafsirin al-Qur'ani, wannan kuma shine majalisin mu na 12. Muna cikin suratul Yusuf, kuma za ta dan daga cikin tambayoyin da Umar yana cewa malan kai magana akan tajwidin Qur'ani mai girma, akan cewa irin su gunna da su madda da su izhari da sauran hukunce-hukuncensa kamar ba ya da dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace to gaskiya malam mu muna karantar da mutane haddar alqur'ani, sai ya zamanto tun da kai wannan maganar sai muka fara samun sabani tsakanin mu masu karantarwa da daliban mu. Suna ce mana ashe ma abin naku baya da asali daga musulunci, duk kuma riya muke yi. To shin wannan ya nuna cewa mu daina karantar da alqur'ani, tunda dama manufar karatun a gyara tajwidi ne? To amma ka yi bayani cewa ba shi da asali, har ma wasu ɗaliban sun bar zuwa karatu gaba ɗaya, suka ce ashe sun iya to na dai gane tambayarsa, kuma gane da ya rubuto wannan tambayar domin wani lokaci idan kai magana akan iya samu wani ya fahimci maganar ba yadda kake nufi ba. Ban ce tajwidi ba ya da asali ba, duk cikin magana ta ba za ka samu wannan kalmar ba ko guda ɗaya. Ka ce tajwidi ba ya da asali, cikin maganganu na duka babu wannan. Na yi maganar akan lahnul jali da lahnul khafi. Ina jin a lokacin lahnul jali muka ce shine kuskuren da zai fitar da siyaki daga ma'anarsa, ya fitar da aya daga ma'anarsa, ya canza wa kalma ma'anarta. Wannan ba a yadda a rika yin shi a cikin karatu ba. Akwai al-lahnul khafi, kuskurin da yake boye. A lokacin muka yi misali da irin su idgami, kamar idgami misali, ko kamar ikhfa'i, wato ko kamar gunna inda ya kamata kai gunna, ko kamar ja inda ya kamata kai ja. Wannan muka ce lahnul khafi, dan ba kowa da kowa zai iya sanin wannan ba, sai wanda ya karanta ilimin. Wannan baya bata sallah, kuma bai hana abu mutum sallah. To a wannan ne kuma nayi wata irzamiya, sai nayi magana akan cewa akwai lokacin da masu tajwidin sukan matsa. Nan ne magana ta zo wajen batun harakat na madda, ba wai madda ce babu ba, a batun harakat har ta kai wani in zai yi karatu sai yana matsa ƴan yatsunsa ya ji cewa hudu yayi ko ya ƙara ko ya karage. Ce wannan baya da asali, wannan nake magana. Kuma duk wanda ya yi karatun alqur'ani, musamman ya karanta wannan ilimi, ya san akwai wasu abubuwa ijtihadi ne. Wannan kowa ya sani, sai dai wanda watakila bai zurfi ba, sai ya zaci cewa komai nasi ne. Amma inda za ka ɗauko manya-manyan littafan, za ka ga cewa su kansu suna saɓani a kai. Kuma da dama akwai wasu abubuwan da wato akwai mubalaga a cikin su, musamman abin da ya shafi makharijul huruf. Abin da ya shafi makharijul huruf akwai mubalaga. Ina jin na faɗi idhasatul lahfan amma sayyidish shaytan na Ibn Qayyim na ce ya yi babi a kan waswasin wasu masu karatun Qur'ani wajen makarijin huruf. To banda shi ma in kara maka wani littafin ka duba talbisu iblis na Ibn al-Jawzi shi ma ya yi wannan magana. Ibn al-Qayyim ya ciro wani abu daga cikin littafin Ibn Qutayba mushkilul Qur'an. Inda ya yi magana a kan waɗanda suke wato mubalaga wuce gona da iri zurfafawa matuƙa wanda ya wuce batun kyautata karatu a'a ya kai wani matsayi na waswasi. Ibn al-Jawzi ya ce za ka ga mutum ya tsaya a sallah zai fara karatu ya yi ta dawowa yana maimaitawa har ma ya fata sallar ya fitar da ita daga hayyacinta. Wato sai ya faɗa sai ya ji kamar ba haɗin ya faɗa ba, haɗin nan ta yi ciki ne ko ta ɗan kauce ko ta abin da ya sake maimaitawa, ya ce har ka ga ya fitar da sallar ma daga hayyacinta. Yana ƙoƙarin ya faɗa alhamdu, ya ce wani in ya zo faɗar ba ghairul maghdubi wai sai ya fitar da ba ɗin nan yadda masu tajwidi suke, ya ce ya san akwai wanda in ya zo fitarwa ma sai ya ɓata ka da yawu. Saboda wajen ya yi mubalaga sai saboda an sifanta masa sai ya haɗa wane ne, ya haɗa wace sannan zai fitar da ba. Saboda haka ya ce in ya zo fitarwa sai ka ga cewa har ma yana tsufawa na kusa da shi yawo. To kaga wannan duk ai ba za ka ce hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba. Irin wannan mubalaga din, wannan zurfafawar da matsawar ita ce malamai suka yi suka. Wanda har Ibn al-Qayyim ya yi mata babi, Ibn al-Jawzi ya yi musu babi kan wato irin yadda Iblis yake wasa da kowaɗanne masu kowane irin fanni. Daga ciki akwai makaranta Al-Qur'ani, su ma Iblis ya kan yi wasa da su. Mun yi malamin Qur'ani wanda wato idan ana karatun Qur'ani a aji, wato Indiyawa suna shan wahala a hannunsa. Sai ka ga hatta wa ya ce ba su iya faɗa ba. La taqul wa, la taqul wa. Kaga ɗalibi malam ya rikici ya yi ta kaiwa ya kawo an hana shi ya wuce wa. To kaga wannan akwai matsawa kwarai da gaske, akwai mubalaga. Ina tunawa akwai abokinmu da muke karatu da shi, mutumin Maghrib ne, Balarabe ne, mutumin Morocco ne. Lokacin da muka kusa gama karatun PhD dinmu sai ya ce shi ko yana so ya je ya yi sauka a gurin wani makarantun Qur'ani a nan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam dake Madina. Ya ce zai je ya karanta Al-Qur'ani don ya samu ijaza, wato ya samu certificate ta ya karanta Qur'ani gurin wani masani. To shi ko mutumin nan a ce ya shahara da tsanantawa, shi yasa kullum ka je halkarsa ba jama'a. Ya ce da ya je ya fara malam sai ya tsayar da shi a isti'aza da basmala. Yayi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillah sai yace tsaya nan. Yayi ta maimaita masa ita masa su gyare-gyare. Sannan gobe ya zo aka fara Fatiha, yaga yayi sati biyu yana Fatiha. PhD zai karɓa a kan shari'ar musulunci amma yanzu ana an tsaye shi ana kai masa gyaran Fatiha. Kuma Balarabe ba wai babbar fata ba bare a ce ya ji tuwo mai kuka shi ya sa ba. Balarabe ne. Ya ce to idan mun yi sati biyu sati uku a kan Fatiha yau za mu soke Qur'ani, wannan sai shekara 20 gaban sa ba mu soke Qur'ani. Saboda haka sai gudu. Sai gudu. To kaga irin wannan ai korar ma su kokarin karatun Qur'ani zaka yi. Ba karantar da su zaka yi ba, korar su zaka yi da wannan. Saboda haka zaka yi kokari ka gyara wa mutum inda ka tabbata kuskure ne zahiri. Kuma in ka kula cewa akwai abin da harshen sa ne ba zai iya karyawa ya faɗi yadda kai kake yi ba, sai ka haƙura kuma a ci gaba. Yau da gobe sai ka ga kuma harshen nasu ya saba da faɗar wasu haruffan. Amma ka ci tsaye shi a kan a'udhu billahi ya yi ta nana ta yi wajen sati guda a kanta, babu shakka wannan kana sa masa wato gujewa Al-Qur'ani ne, ba san Al-Qur'ani kake sa masa ba. To wannan magana ce muka yi ta a gurguje na ɗan shafa kanta na wuce shi ne kuma wasu ka tafi suka ce ai ba ta tajwidi. Abinda muka ce akwai wasu abubuwa na takurawa cikin harkar tajwidi wanda babu su. Ba kuma yanzu aka fara magana ba a cikin kira'o'i ba akwai wujuh, akwai wasu wujuh da masu kira'a suke karanta ake yin kira'a da su wanda zaka samu wasu malamai suna inkarin su. Saboda haka wannan shine abinda na yi magana a kansa. Don haka waɗannan ɗalibai da suka gudu sai su dawo makaranta. Wanda yake da ulsa tana damunsa ya zai iya yin abin nan, in ya bar azumi ya zai yi idan har ba zai iya yin azumi ba kwata kwata wato olsa tashi ta kai matukar da ba zai iya yin azumi ba zai cutu kwarai da gaske to wannan yana shiga karkashin wa'alal ladina yusikunahu fidyatun ta'amu miski saboda haka a kullun zai ciyar da miskini guda daya a madadin wannan azumi ya halatta mutum ya je coci ta wurin auren wanda ba musulmi ba bai halatta ba bai halatta ka je coci ba domin a wurin daurin auren nan lallai za a yi abubuwan da musulunci ne bai yadda da su ba kai kuma a matsayinka musulmi bai kamata ka halarci gurin da za a yi abin da yake laifi ba ne kana da kuma damar ka ki zuwa illa iyaka idan ya yi auren shi in abokinka ne wanda ba musulmin ba sai ka yi masa addu'a ta fatan alkhairi shi kenan shin yana daga cikin babin cin hanci mutum idan yana aikinsa na gadi kuma ana biyan shi albashi sai wani bako ya zo ɗaukan kayansa sai ya ji daɗi sai ya bashi wani abu wannan yana daga cikin cin hanci baya cikin cin hanci wannan wani ihsani ne ya masa tunda ba ya ɗora masa wannan akan cewa sai ya bashi sannan zai bashi ya ɗau kayansa ba shi da ya ga dama ya taimaka masa ya gan shi galabaitacce wannan kuma ya ce ni matashi ne mai bukatar aure kuma na mallaki sadaki wanda zan iya bayarwa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'asharal shababi man istafa'a minkum alba'ata falyatazawwaj yace to amma banda karfin ba da sauran bid'ar da ake yi sai yace gashi kuma garin nan ba a aure sai an hada da su ga tsananin sadaki meye zai yi sai kai ta addu'a Annabi ta yi in ba za ka iya ba sai kai azumi ko ai ba za ka ce kai ka kawo hadisi man istata'a minkum alba'ata fa in lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija sai ka kara hadisi shine abinda za ka yi kuma da yake cewa sauran bid'a yana nufin bid'a a mu'amalat wannan yana da ba komai in ya ce bid'a a mu'amalat amma bid'a a ibadat a ɗan tsarabe-tsarabe da ake yi na al'ada wajen aure baya cikin babin ibada babin mu'amala ne kowace al'umma akwai da suke yi a nan musulunci a ya aje wasu abubuwa waɗanda su ne rukunnan aure waɗanda in babu su babu aure amma kuma bai hana a yi wani ikirami ko wani ihsani ta wani bangare ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin abinda uba aka karrama shi da shi ita ce yarsa wato a karrama uba saboda yarsa Annabi ya ce wannan yana daga cikin mafi alkhairin abinda aka za a yi wa uba to ashe kenan idan akwai wani abinda a al'ada garin ta gudana akan bawa uba ko akan bawa ya ko akan bawa uwar ya saboda za a aure yarta wannan ba shi yake nuna dan ka bayar da wannan abun kai bid'a ba a ce ka zama dan bid'a dan kai laifi wannan ba haka bane abinda ba a yarda da shi ba shine a maida wannan ya zama sharadi sai yadda idan ba a yi shi ba a ga kamar ba aure idan mutum ya so ya aurar da yarsa dan sadaki zalla tare da sauran sharuddan aure shikenan auren yayi zanzan babu wani matsala a cikin sa in wani yazo yace tunda ba a yi da shi ba auren yana wato yana abin nan yana rawa to wannan shi yazo da bid'a saboda haka galibi samari suna maganar kayan laifi lokacin da suke samari lokacin da suke neman aure amma in zai bayar baya maganar bid'a in shi zai bayar da aura wato yarsa ce za a aura to baya maganar wannan shi in shi zai aura to bid'a ce amma in yarsa za a aura to ba bid'a ba ce to kaga wannan yanzu a wasu kabilun wato miji shi yake kayan daki duka har da na kicin da komai a wasu kabilun ko ba haka bane yayin yarinya su suke mata wannan to kaga baka cewa waɗancan su suka yi sunna ku kuka yi bid'a ko kuma waɗancan su suka yi bid'a ku kuka yi sunna wannan al'ada ce kawai take hukunta wannan saboda haka aure yana cikin babin mu'amala abinda ba a yadda ba shine a ci gaba da sanya waɗannan abubuwa ta yadda za su hana samari aure ko shi kansa sadakin ai ba a yadda ya zama an yi tsananta shi ta yadda zai hana samari aure ba ko shi kansa sadakin wanda musulunci ya sanya shi sharadi ne na aure rukuni ne na aure ba a ce ainihin a yi ta tsananta sadaki ba. Auren da ya fi albarka, in ji manzo sallallahu alaihi wasallama, shi ne auren da aka sauƙaƙa sadaki a ciki. Saboda haka, idan a garinku yadda ka ce ba a yi sai da su, sai ka tafi wani gurin, ka tafi wani garin, ka je ka auro. To ina ga mabar tambayoyin haka nan domin mu ci gaba da karatu. Muna nan cikin faifai na ƙarshe. Annabi Yusuf alayhi salam yanzu ya zama shine ministan harkokin tattalin arziki na kasar Masar gaba daya. An dangara kamar wannan aiki a hannunsa duka, saboda haka ya shiga kula da wannan bangare. Kuma kamar yanda ya faɗa a fassarar mafarki cewa shekaru 7 za su zo waɗanda za a yi, wato za a samu amfanin gona. Za ka samu amfanin gona a waɗannan shekaru 7. Ya ba da shawarar a yi tattalinsu, a aikin tasu, a ajiye mafi yawa a ci kaɗan, saboda a tanadar wa shekaru 7 masu tsanani da za su biyo bayan 7 masu sauƙi. Saboda haka yanzu tun da an naɗa shi shi ne minista na harkokin tattalin arziki a ƙasar Masar gaba ɗaya, babu shakka za mu yadda cewa zai cika alkawari ya yi wannan abin da ya ce a yi ɗin, kuma ya ce zai yi. Saboda haka shekaru 7 sun zo waɗanda aka samu ruwa, aka samu amfanin gona, kuma sayyidina Yusuf alaihi salam ya alkinta wannan ta hanyar sayan kayan amfanin gona a gurin manoma. Ana ajewa, gwamnati tana saya tana ajewa, yana saya yana ajewa, saboda idan waɗancan shekaru waɗanda suke da tsanani suka zo, to zai zan asusun gwamnati makeki da kayan abinci da za a raba kayan masarufi kuma ga talakawa lokacin da ba su da komai. Saboda haka Annabi Yusuf alaihi salam ya yi ta sayan kayan masarufi a gurin mutane, yana ajewa a taskar gwamnati saboda waɗancan shekaru masu zuwa. Alƙur'ani bai gaya mana wannan aiki ba, saboda ba shi ne ainihin muhimmin abin da za mu sani ba, sai dai za mu yi yaƙinin cewa haka Annabi Yusuf alaihi salam ya aiwatar. Kuma waɗannan shekaru 7 sun zo waɗanda suke masu tsanani. Bari ya mamaye ƙasar Masar, bal ba ƙasar Masar ba ma har ƙasashen makota, bari ya abin nan ya mamaye su. Mutane sun shiga halin kakanikai, saboda haka sun shiga neman abinci. Sai Masar a wannan lokacin ƙarƙashin jagorancin Yusuf alaihi salam sai ta zama ita ce ƙasa kawai da za a je a samu abinci. Don haka Yusuf alaihi salam ya ci gaba da raba wa mutane abincin, wato abincin da aka ajiye din nan wanda ya tanada, kowa sai a bashi abin masarufi bisa ga adalci. Har ma yanzu kasashen makota suka samu labari cewa lalle a Masar ana samun kayan abinci, kayan masarufi, akwai wani adalin waziri wanda yana taimakawa mutane, yana sayar musu da kayan masarufi cikin kudade masu sauki. Saboda haka sai Annabi Yaqub alaihi salam ya tashi ƴaƴansa, ɗan uwan Yusuf alaihi salam, cewa maza su ma su tafi Masar, su je can su sayo musu kayan abinci, domin ga labarin da ya zo musu. Don haka suka fito su 10, suka bar ɗan uwansu Binyamin wanda shine karaminsu a gurin ubansa, saboda ya kasance shine kuma yanzu uban ya sa a gaba. Saboda rashin Yusuf alaihi salam ya zama shine mafi kusa gare shi. To ƴan uwan Yusuf alaihi salam yanzu ga sunan sun taho Masar neman abinci, shine Allah madaukakin sarki ke gaya mana.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني مؤتي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا
Allah ya ce wa ja'a ikwatu yusufa, sai ɗan uwan Yusuf alaihi salam suka zo Masar, fa dakalu alaihi, suka shiga inda yake, fa arafahum, sai ya gane su, wa hum lahu munkirun, amma su ba su shaida shi ba. Walamma jahazahum bi jahazihim, yayin da ya shirya musu kayan su, qala tuni bi akhillakum min abikum, sai ya ce ku zo min da ɗan uwan nan, da wani ɗan uwa naku wanda yake ɗan uba gare ku. Ala tarawna anni ufil kaila, ba kwa ganin ni mai cika muku ko ni mai cika ma'auni ne? Wa ana khairul munzilin, kuma ni ne fiyayyen masu masaukin baki. Fa in lam ta'tuni bihi, to har idan ba ku zo min da wannan ɗan uwan naku ba, fala kaila lakum indi, ba za ku sake samun awo a gurina ba. Wala taqrabun, kada ma ku kusanci inda nake. Qalu, sai suka ce sanurawidu anhu abahu, zamu lallashi ubansa dan ya babu shi mu taho da shi. Wa inna la fa'iluna, lalle mu masu aikata hakan ne. Wa qala li fityanihi, sai annabi Yusuf ya ce wa yaransa, ij'alu bida'atahum fi rihalihim, ku sanya musu hajar su a cikin kayayyakin su, la'allahum ya'rifunaha, ko la'alla za su gane hajjata su, idan qalabu ila ahlihim, idan suka koma zuwa ga iyalansu, la'allahum yarji'un, ko la'alla za su dawo. Dan uwan annabi Yusuf alaihi salam sun shigo Masar neman abinci, sun shigo wajen annabi Yusuf alaihi salam da shigowarsu, fa'arafahum, sai shi ya gane su, wahum lahu munkirun, su kuma ba su san shi ba. Wannan a ɗabi'ance dama abin da zai faru kenan, shi ya rabu da su suna manya, su kuma sun rabu da shi yana yaro karami. Ya zo ya yi zama a gidan al'aziz, ya yi zama a kurkuku, sannan kuma ya zo bayan ya zama waziri aka shekara bakwai cikin yalwa, sannan waɗannan shekaru bakwai kuma na tsanani suka fara. Kaga akalla idan kai lissafi za ka ga annabi Yusuf alaihi salam za ka iya cewa ya wato da rabuwarsu da shi kusan shekaru 20 da in kai. To muƙaddara ya rabu da su yana shekara 10, yanzu kaga sun zo sun same shi yana ɗan shekara nawa? 30. Wanda ka rabu da shi yana shekara 30, aka shekara 10 in ka gan shi za ka iya gane shi, saboda ka rabu da shi yana babba. Amma wanda ka rabu da shi yana shekara 10, sai ka sadu da shi bayan shekara 10, ya shekara nawa kenan? 20. To lalle za ka iya kasa gane shi, saboda yaro kamanninsa suna canzawa da sauri, tsakanin idan mutum ya girma kamanninsa ba sa canzawa cikin gaggawa. Saboda haka akwai yiwuwar ya gane su, su in ya gansu amma su su kasa gane shi. Wannan ɗaya kenan. Na biyu, wato ba sa tsammanin annabi Yusuf alaihi salam ma yana nan da ransa, in ma yana da ransa ba sa tsammanin shi ne zai samu irin wannan matsayi, har ya zama shi ne waziri a wata ƙasar da ba ta shi ba, har ya zama harkar tattalin arziki gaba ɗaya tana hannunsa, su shigo fada su ga wani mutum cikin kamala, cikin sitira, cikin wato kwarjini, ba za su taɓa kawowa a ransu cewa Yusuf ɗin nan ne da suka jefa a rijiya ba. Saboda haka ba ma sa kawowa a ƙwaƙwalwarsu cewa za su gamu da Yusuf, balle har su yi tunanin kamanninsa su gane shi. Amma shi zai iya ya gane su, saboda ya san yadda ya bar su haka suke, ba su canza ba. Yadda ya bar su a cikin yanayin da ya bar su a ciki, haka nan a wannan yanayin suke. Ba su zama wasu shuwagabanni ba, ba su zama wasu manyan masu kuɗi ba, bare a ce wato dukiya ta canza musu kamanni. Saboda haka suna shigowa sai shi ya gane su, su ba su gane shi ba. Walamma jahazahum bi jahazihim, yayin da ya shirya musu kayansu, wato ya ba su abinda suka zo nema na kayan abinci, aka ɗora musu akan ababen hawansu za su tafi. Irin tattaunawa ɗin nan, zai tattauna da su ya ji daga ina suke, tunda ya gane su, irin ya ja su da labari daga ina suke, su nawa ne a gidansu. Kaga lalle a cikin labari za su ce su 12 ne, amma ɗaya ya ɓace, ko su ce ɗaya ya mutu, yanzu sun sa ɗaya. To yanzu ya na gan ku 10, a ɗayan yana gida, to ku zo min da shi. Sai to ku zo min da wannan ɗayan ɗan uwan naku. sai yace ala tarawla anni ufil kaila, ba ku ganin cewa ni ina cika mudu, tunda kowa idan yazo ana bashi wato kayan rakumi guda, su goma ka kayan rakumi goma, idan suka zo da dan wannan nasu kaga za a ba su kayan rakumi goma sha daya, zai kuma cika musu wannan mudin. Wa ana khairul munzilin, kuma ni ne fiyayyen masu ba da masauki, na ba ku masauki mai lafiya, na kula da ku, na karrama ku. Anan kaga akwai lallashi da tausasa magana da jan hankali cikin ruwan sanyi ko? Sai yace fa in lam ta'tuni bihi, in kuma har ba ku zo min da shi ba, fala kaila lakum indi, ba za ku sake samun wani awo a wajena ba. Wala taqrabun, kada ma ku kusance ni. Kaga yayi lallashi sannan kuma yayi me? Yayi barazana. To haka ake so a rika magana, ba kullun kai ta barazana ba, kullun kai ta tsoratarwa. Idan ka ciza sai kuma ka hura, da ya hura sai kuma ya ciza. Ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin, kaga ana akwai lallashi, ba ku gana karrama ku ba, na muku kaza, na muku kaza, na muku kaza. Ku duba irin inda na aje ku, masaukin da na baku, watakila kasancewar ƴan uwansa ne ma masaukin da zai basu ya tsara ma na sauran mutane da suke shigowa baki garin, kasancewar suna da wani kusanci na musamman a gurinsa, suna da wani haƙƙi na karaba da sauran mutane ba su da shi. Saboda haka ya musu sauka ta girmamawa, yace ku kun ga irin abin da na muku, ku zo da dan uwan nan naku. Bayan ya faɗa haka sai kuma ya dawo cikin kausasa magana. To haka ake son mulki. Mai mulki kullum ba wai kawai zai rika lallashi bane, yana cewa dan Allah jama'a, dan Allah a duba wannan al'amari, ai wannan abu kun ga dokan nan ta kunga, ba haka kullum ake so ya rika yi ba. Yayi haka wani lokaci, wani lokaci kuma sai ya fito, to duk wanda yace zai karya dokan nan mun kuma za mu dau mataki akan sa, ba wanda za mu bari. Wato ya zama yana hada wannan da wannan, kada ya dauka kullun shi sai dai a rika jin kausasan maganganu a bakin sa, kada kuma ko da yaushe sai dai a rika jin lallashi har a rena masa wayo, a dauka wannan wani sabali kitani. Wato saboda haka sai ya hada biyu, da yake annabi Yusuf alaihi salam ya cika shakhsiya, wato sifa ta mai mulki, sai ya zan a lokaci guda waɗannan sifofi guda biyu sun bayyana tare da shi. Sai ya ce to idan har ba ku zo min da shi ba, fala kai da lakum indi, ba zan sake ba ku wani awo a guna ba, ba ku da wani rabu na awo a guna nan gaba. Wala taqrabun, kada ma ku kusanto gun da nake, ko kun shigo ma kasar kada ku zo ku ce a ba ku awo. Kalu, da suka ji haka sai suka ce sanu rawidu anhu abahu, za mu lallashi ubansa mu yi masa dabara. Za mu yi masa dabara, kalmar nurawidu almurawada shine dabara, nema cikin dabara, kamar yadda muka faɗa lokacin da muka yi maganar imra'atul aziz, turawidu fataha, nema cikin dabara. Za mu yi masa wayo, mu masa dabara, mu lallashe shi. Wa inna lafa'ilun, me yasa suka ce wa inna, lalle hakika za mu aikata. Saboda sun yi wa Yaqub alaihi salam wato irin wannan a baya ta wajen wato fita da annabi Yusuf alaihi salam, akwai yiwuwar su ji cewa anya kuwa za su iya, tunda yanzu kuma wani dan uwan nasa suke so su fito da shi, wanda kuma yanzu shi ne a makofin Yusuf alaihi salam a gurin babansa, shi yake gani yana dan samun relief a zuciyarsa, yana samun kwanciyar hankali. Shi ne suka ce wa inna lafa'ilun, wato suka kara karfafa cewa lalle zai za su yi haka. To da suka zo tafiya, bayan ya gama hada musu kayansu, wa qala li fityanihi, sai ya ce wa yaransa, ij'alu bida'atahum, ku sanya kayayyakin su, hajarsu, domin ana yin banu gishiri ne in ba ka manda. Sun zo su ma da hajojinsu ne za su bayar a ba su abinci, ba wai kuɗi ba ne aka yi musanya da shi. Sun zo ko dai da takalma, ko da fatu, ko da dai wasu abubuwa da su suke da su a ƙasarsu, wanda za su zo su bayar a matsayin kuɗi, su kuma sai a ba su abinci. To bayan an gama haɗa musu kayan abincin, an karɓi abin hannunsu da suka zo da shi, sai ya ce yaransa da suke aikin awo ɗin, ya ce ij'alu bida'atahum fi rihalihim, ku sanya hajar da suka zo da ita cikin kayayyakinsu, la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ila ahlihim, wala anna ko za su gane wannan hajar su gane cewa ta su ce aka mayar musu da ita yayin da suka koma gida wala anna kuma za su saki dawowa annabi yusuf alaihi salam baya so idan sun tafi kenan ba su saki yana dan ya gane su kuma yana son yayi dabarar da zai ka abin nan rike dan uwansa kuma har ya kai ga iyayensa su zo same shi saboda haka yana so ya bi dabarar wato mataki mataki saboda haka sai yayi yadda kuma in sun tafi za su dawo ta yaya za su dawo shine a sa musu kayan su a cikin abin nan a cikin awon da aka yi musu malamai suka ce ko dai ya sa musu kayan saboda idan sun je za su ga an manta ba a karbi kudin ba saboda haka su kuma masu amana ne ba za su iya rike kudin ba sai bara mu dawo da shi kaga sun dawo ko kuma a'a ya kula da cewa banda wannan watakila ba su da wani abin da za su dawo awo da shi saboda haka bara ya bayar musu da shi in ya bayar musu sun samu wani abin da za su dawo awo da shi a karo na biyu ko kuma kasancewar ƴan uwansa ne suna da wani haƙƙi na musamman a kansa don haka bara ya yi musu mutunci ya yi musu awo ba tare da ma ya karɓi komai nasu ba ya mayar musu da abin da suka zo da shi wannan zai ƙara ƙarfafa musu gwiwa su kuma dawowa ganin cewa mutum ne mai adalci mai karamci mai ihsani saboda haka akwai dalilai da dama waɗanda za su sa annabi yusuf alaihi salam ya sa musu wannan kuma kowane dalili daga cikin waɗannan dalilai za su sanya su kuma su dawo su same shi shi yasa yace la'allahum yarji'un ko la'alla za su dawo don haka suna zuwa sai suka samu wannan abun haka yake falamma raja'u ila abihim
falamma raja'u ila abihim qalu ya
to yayin da suka koma zuwa ga mahaifinsu galu sai suka ce ya abana ya babanmu mu ne abin nalkailu an hana mu ko za a hana mu wato awo nan gaba fa arsil ma'ana akana naktal ka aika dan uwan mu tare da mu miyo awo wa inna lahu lahafizuna kuma lalle mu masu kiyaye shi ne kala sai annabi yaqub ya ce hal amanukum alaihi shin zan amince muku a game da shi ko a kansa illa kama amintukum ala akhihi min qabl fa ce kamar yadda na amince muku bisa ga dan uwansa a dacan sallahu khairul hafiza ubangiji shine fiyayyen mai kula wa huwa arhamur rahimin shine mafi jin kan masu tausayi yayin da suka kowa wajen mahaifinsu sai suka gaya musu wancan magana da annabi yusuf alaihi salam ya gaya musu yace fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun in ba ku zo min da shi ba to babu wani awo kuma da za ku samu sake samu a gurina don haka sai suka ce to baba in muka kuma komawa fa za a sake ba mu awo ba sai ka bar mu mun tafi da dan uwanmu shine binyamin ya abana muni aminnal kai an hana mu wato za a hana mu awo nan gaba sun kawo shi da sigar mazi kamar ma an hana su saboda suna da tabbacin cewa wannan magana da yusuf alaihi salam ya faɗa ba da wata yake ba tabbas haka abin zai wakana fa arsil ma'ana akhana naktal aika dan uwan mu tare da mu saboda haka miyo awo kaga shi ma sai yayo awo tare da mu miyo awo shi ma yayo awo tare da mu sai suka ce wa inna lahu lahafizuna lalle mu masu kiyaye shi ne wannan kalmar ba ita suka faɗa a baya ba arsilhu ma'ana gadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizuna kaga nan ma ita suka sake maimaita masa lalle mu masu kula da shi ne masu kiyaye shi ne ba za mu bari wani abu ya same shi ba duk da bai yi magana za ku kiyaye shi ko ba za ku kiyaye shi ba amma an ce mai kaza aljihu baya jibrin ash tunda har sun san abin da ya faru a baya tilas zai su sake karfafa wannan magana wa inna lahu lahafizuna sai dai kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuldagu almu'minu min juhrin marratay mu'mini ba a tutashi a ta fuska guda ko ta kafa guda ɗaya sau biyu wato a cuci mutum da ta wata kafa kuma gobe ma a sake tutarsa wannan ya zama wawa mu'mini ana so ya zama mai wayo mai gane al'amura mai basira saboda haka tunda wancan karan ma ai haka suka ce masa wannan karan ma kuma haka suka ce masa sai yake nuna musu fa ya sani bai fa manta da abin da ya faru jiya ba kar su dauka wani gaulo ne ko ya tsufa baya fahimtar yanzu me yake ciki yace hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl shin zan amince muku a kansa in bar ku tafi da shi face illa yadda na amince muku ga dan uwansa gabanin haka wato in ma zan kyare ku tafi da shi zan rika jin yadda naji a baya kan ku dauka wannan batu na manta sannan sai yace fallahu khairun hafiza ubangiji shine fiyayyen masu kiyayewa shine fiyayyen mai kiyayewa wa huwa arhamur rahimin shine kuma mafi jin kan masu jin kai bayan ya fada musu waccan maganar sai kuma ya nuna cewa ya dogara ga Allah ubangiji shi zai tsare masa kansa sannan sai yace
walamma fasahu bidahum rusul walamma fasahu mata'ahum wajadu bidahum rusat ilayhim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidahatuna rusat ilayna
ولما فتحوا متاعهم yayin da suka bude kayan su wajadu bida'atuhum ruddat ilayhim sai suka samu hajar su an dawo musu da ita wato kaga ya nuna waccan tattaunawa da suka yi lokacin sun shigo gida kayan suna kan ababan hawan da suke da su ba sauke ba irin an zo din nan a huta a yi wanka a sannan a je a sauke kaya don haka ba san ma me yake faru me ya faru ba an mayar musu da hajar da suka zo da ita da niyyar musanya an mayar musu da cikin kayan su saboda haka bayan sun gama waccan magana da mahaifinsu sun kintsa sun huta sai suka zo suka bubbude kayan su suna budewa sai suka ga ai duk abin da suka je da shi na haja na musanyi an dawo musu da shi sai suka ce ya abana ma nabiki ya mahaifina ya mahaifinmu me kuma muke nema hadhihi bida'atuna ruddat ilaina ga kayan mu an dawo mana da shi ga hajar mu an dawo mana da ita wato sun kara samu wani karfin gwiwa ko dai ga hajar mu an dawo mana da ita ashe mutumin nan adali ne mai ihsani bai ma karɓi komai namu ba ga tunan an dawo mana da ita don haka kaga akwai karfin gwiwa mu koma ko kuma a'a in muna bukatar abin da zamu yi mu sanye da shi nan gaba to an dawo mana da waccan yanzu kaga ma iya komawa tunda shi ma wannan dai har ila yau dai mulkin mu ne hakkin mu ne zamu iya koma mu sanye da shi wala miru ahlana sai mu koma mu samo wa iyalan mu abinci wala fazu akhana mu kiyaye dan uwan mu wala zadu kayla ba'ir kuma mu kara wato kayan rakumi na abinci wato saboda yanzu sun samu wani karfin zuciya ga dai kai abin nan hajar su an dawo musu da ita sannan kuma in sun tafi da dan uwansu za su kara samun kayan rakumi na abinci domin kowane mutum ana bashi kayan rakumi ɗaya ne to yanzu sun zo wasu 11 za su zo da kayan rakuma 11 shine wa nazzadu kayla ba'ir zalika kaylun yasir kaga wannan awo ne wanda yake mai sauki wato za mu samu wannan cikin sauki ba tare da mun wahala ba wannan yana nuna yadda suka ji dadi da abinda suka gani na kayan su da aka dawo musu da shi. Saboda haka suka kara samun karfin gwiwa na su koma da dan uwan su, suna ga cewa abin zai musu sauki, za su samu abinda suke so. To wannan magana duk da bata sa Annabi Yaqub ya saki jiki da su ba, kala sai ya ce da su lan ursilahu ma'akum, ba fa zan aika shi tare da ku ba, hatta tuni mawfiqan min Allah, sai kun bani wata rantsuwa daga Allah, wani alkawari daga Allah mai karfi. La ta'tunnani bihi, lalle tabbaci hakika za ku dawo min da shi. Illa an yuhata bikum, sai dai idan an fi karfin ku, sai dai idan wata masifa da ta fi karfin ku ce wanda za ta hana ku dawo da shi. Falamma atawu mawfiqahum, yayin da suka bashi alkawarin su mai karfi ta hanyar rantsuwa, qala Allahu ala ma naqulu wakil, sai yace to Allah shine wakili bisa abin da muke fada. Wato yace ba zai bashi su tafi tare ba sai sun yi rantsuwa, wancan karan bai sa su rantsuwa ba. To amma tunda ya dantana a wancan karan ga abin da ya faru, to yanzu sai sun yi wani rantsuwa cewa lalle sai sun da za su dawo da shi. Suka yi wannan rantsuwar a cikin maganarsa, sai ya to gaciya ya ce illa an yuhata bikum, sai dai in an fi karfinku, abinda ya fi karfinku kuma wannan ba a kama ku da shi. In an je ko mutuwa ko wani abu ya faru gare shi, wannan ba da cewa kun karya alkawari. Amma in dai ba karfinku aka yi ba, to ku dawo min da shi yadda ku tafi da shi. Saboda haka su kuma tunda suna so su koma su sake samo abin nan, su sake samo abinci, tunda suna da bukata su kansu, domin dukkanin su magidanta ne, suna da bukatar wannan abincin, akwai bukatar su koma. In kuma ba da shi suka koma ba, ba za su samu ba, saboda Annabi Yusuf ya ce ba za su samu ba. Saboda haka sai suka yadda suka yi wannan rantsuwar cewa za su dawo da shi. Bayan sun yi wannan rantsuwar, sai kuma Annabi Yusuf ya ce Allahu ala ma naqulu wakil, Allah madaukakin sarki wakili ne bisa ga abin da muke fada. Wato wannan yana nuna koda kun yi yarjejeniya da mutum, kun sa Allah a ciki, kun yi rantsuwa, to ku sa Allah a ciki. Yana da kyau irin wannan ibara ta zo ita ce karshen abin da za a rufe duk wata yarjejeniya da ita. Allah shine wakili bisa ga abin da muke fada, ma'ana mun wakilta Allah a cikin wannan yarjejeniya da muke, ya zan shaida, ya zan tsakanina da kai, wannan shine ma'anarta. Kuma duk abin da aka sanya Allah shine wakili a ciki, insha Allah abin nan ba za a samu tasgaro a kansa ba. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin wani mutum daga cikin Bani Isra'il, lokacin da ya karku bashi na wani mutum da bai san shi ba, shi ba bai san shi ba, ba ma gari ɗaya suke ba, sai ya bashi, ya ce ya bashi bashin dinari 1000, sai ya ce to kawo shaida, sai ya ce Allahu shahid, ya ce to kawo wanda zai tsaya maka, wanda zai maka lamuni, sai ya ce Allahu wakil, sai ya ce kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Shike na ya ɗauki dinari 1000, dinari 1000 ba kaɗan, ba ƙaramin kuɗi ba ne, sai ya bashi, ya tafi ya je ya yi safararsa, ya ci riba. Saboda haka lokacin biyan bashi ya yi, ya zo yana jiran ya samu jirgi, tunda tsakaninsu akwai ruwa, yana so ya samu jirgin ruwa wanda zai kai shi garin mai kuɗin nan ya kai masa kuɗinsa. Ya yi jira bai samu jirgin ruwa ba. A ranar jirgi ko ya zo ya wuce ya makara, ko kuma a'a jirgi bai tashi ba a ran nan. Saboda haka babu abin hawa, kuma a ran nan ne za a kai wannan abin nan, wannan alkawari. Saboda haka sai ya samu itaci, sai ya rarrake, ya ce ya Ubangiji, na nemi bashi gurin mutumin nan, ya ce in kawo shaida, na ce kai ne shaida, ya ce kafa billahi shahida, ya ce in kawo wakili, na ce kai ne wakili, ya ce kafa billahi wakila ko kafa billahi kafila, ya ce ya Ubangiji ka ga dai yau gashi na fito da niyyar in mayar masa da kuɗinsa, amma kuma an rasa jirgi. Ya Ubangiji, tunda ya sanya ka tsakankanina da shi, ya Ubangiji ka isar masa da wannan dukiya, tashi lami lafiya. Saboda haka ya rarrake itace, ya saka wannan dinari 1000 a ciki, bayan ya ɗaure shi abin nan a jaka ya sa a ciki, ya jefa a ruwa. Mutumin nan a ranar ya fito, zai iya abin nan, yana ƙoƙarin ya yi itace da zai kai gidansa, sai ya ci karo da wannan itacen, ruwa ya jiho shi waje. yana dauka je ya fasa sai ya ga kudi ya kirga sai ya ga dinari dubu cir babu ko ciwon kan daya hangura haka sai yace yayi tsuntuwa yana jin dadi tunda ba zai san daga ina kudin yake ba shi ko mutumin nan yayi ta neman jirgi har ya samu jirgin ruwa ya hawo ya zo yazo yace to kaji abinda ya faru tsakankani na da kai abuwan shi mutumin nan ya gane cewa dan ya rubuta wasika ya sa a ciki ya gane cewa shi ya aika masa da kudin sa saboda haka yana zuwa sai yazo ya same shi yace to mun yi alkawari da kai amma lokacin alkawarin yayi na jira ban samu jirgi ba amma yanzu gashi nazo in baka kudin ka sai yace ai Allah ya biya maka yace ya yace abin nan da ka jefa a ruwa Allah ya kama shi saboda haka duk abin da aka sa Allah a ciki to ba za a samu tasgaro ba insha Allah matukar dai za a yi da kyakkyawar zuciya saboda haka annabi Yusuf annabi Yaqub alaihi salam bayan wannan yarjejeniya da suka yi da ƴaƴansa har suka yi rantsuwa sai yace Allahu ala ma naqulu wakil wa qala
قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد bayan ya karbi wancan alkawari a wajen sun yi rantsuwa sai kuma ya musu wasiya yace ya ayyana la tadkhulu min bab wahid kada ku shiga ta kofa daya wadkhulu min abwab mutafarriqa ku shiga ta kofofi daban-daban wama ughni ankum min Allah min shay amma bazan wadatar da ku komai a gurin Allah ba inal hukmu illa lillah hukunci gaba ɗaya na ga Allah alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun kuma gare shi kadai masu dogaro sai su dogara wato bayan wancan yarjejeniya sai kuma ya musu wasiya yace la tadkhulu min babin wahid kada ku shiga ta kofa daya malamai da dama suka ce abinda yake nufi da kada su shiga ta kofa daya domin kada a same su da kambun baka wato kada kambun baka ya same su ayi musu baki saboda kasancewar su wato na farko dai ga su wato mazaje ne masu lafiya karfafa sannan ga su masu kyan kamanni sannan ga su da kayan su iri daya sannan ga su da sifa mai wato mai kusanci da juna wato kamar su kusan suna kama da juna sannan kuma ga su baki don haka duk waɗannan abubuwa ne da za su jawo hankali yayin da za su zo su 11 ga su da ta shiga ga su da kama iri daya ga su da kyau ga su da alamar baki ne babu shakka wannan zai sa ido kuma duk a zara musu ido wanda ana iya samun su da kambun baka a dalilin wannan kambun baka gaskiya ne galibi malamai sun fassara wannan aya da cewa abinda Yaqub alaihi salam ya guda kambun baka duk da cewa ta iya yiwa ya guji kuma kada wani hadari ya same su tunda idan aka ga mutane haka mazaje haka majiya karfi su 10 a lokaci guda sun danna gari ba nasu ba sai su barayi ne sama a wancan lokacin sai barayi ne sun zo sata ana cikin yunwa ana cikin fari sun zo sace abincin jama'a saboda haka shigar su a cikin wannan yanayin zai jawo musu wani Allah wata matsala don haka sai yace su shiga ta kofofi daban-daban wannan zai iya wata zama fassara ce amma yawancin masu fassara abinda suka ce wato annabi Yaqub alaihi salam ya gaya musu haka ne domin kada kambun baka ya same su kambun baka gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ainu haqqun walau kana shay'un sabiqul qadr la sabaqa ayn wato kambun baka gaskiya ne da akwai wani abin da zai wato wuce kaddara ya riga kaddara to da kambun baka ne zai riga kaddara wato wani abu ya same ka wanda da can ba kaddara maka shi ba to sai dai kaddara ubangiji na gaba da shi duk abin da ya same ka to akwai kaddara ta ubangiji a ciki da a ce akwai abin da zai wuce kaddara fintin kauto da kambun baka ne kaga wannan shi yake nuna mai kambun baka yakan samu mutumin da ya nufa da wannan kambun bakan cikin gaggawa ba bata lokaci kan bon baka halitta ce da ubangiji yake tattare da wasu mutane ba wani abu bane da mutum yake saya wa kansa ko ya sha ba wani magani ko ya je a bashi ko ya je ya koya a halitta ce ubangiji yake tattare da wasu mutane yakan sanya musu ita idan su duk abin da suka gani suka yabe shi ya ba su sha'awa to idan har ba su sa Allah cikin wannan abu ba ba su nemi Allah ya sa albarka cikin abin ba to abin zai shiga lalacewa da sukurkucewa kenan don haka duk abin da ya ba su sha'awa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mai kambun baka ya ga idan ɗayan ku ya ga abu ya ba su sha'awa falyubarriku yace barakallahu fika barakallahu fihi barakallahu alaihi barakallahu alaiha haka ake so koda ko yana da kambun baka wannan barakallahu din sai ta zan ka magance kambun bakan sa ba zai yi tasiri ba dan shi mai kambun baka ba wai shine yake zabar bara'in cutar da wani ba ba lalle bane zan haka na'am mai hasada yana da kambun baka duk hasada din mai hasada to akwai kambun baka a ciki dan haka shi mai hasada yana cutar da mahasadi koda shi mahasadin bai sani ba to amma mai kambun baka ba din mai kambun baka ne yake mai hasada ba saboda haka za a iya samun mutumin kirki bawan Allah kuma yana da kambun baka wato ubangiji ya yi masa wannan halittar mai tasiri a tare da shi idan ya ga abu ya ba shi sha'awa in dai bai sa Allah a ciki ba abin zai shiga lalacewa koda kuwa nashi ne abu koda ɗansa ne koda matarsa ce koda gidansa ne koda motarsa ce haka mutum zai iya yi wa kansa kambun baka zai iya wa matarsa kai iya wa ƴaƴansa zai iya wa dukiyarsa zai iya wa motarsa to ka iya ganin motar ka ta birge ka kuma daga nan motar ta shiga matsala kullun kana gindin makaniki kaga baka san wata kila kai kai wa motar ta ka kambun baka baka sani ba matar ka ta iya baka sha'awa sai wata kwalliyar ta dauki hankalin ka da yawa ka kalle ta ba tare da ka sa albarka ba Allah ya jarrabe ta da ciwon kai da zazzabi da masassara ka rasa kanta kuma wannan kambun bakan ne naka to komai ana son idan ka ganshi ka ce Allah ya sa albarka a ciki eh tabarakallah kamar da bawoshi tabarakallah wato ka faɗi kalma ne da zaka sa wato ka sa Allah a cikin wannan abu akwai lokacin da Sahal ibn Hunayf yana wanka Amir ibn Rabi'a sahabi ne na Manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya leko ya ganshi ya tuke kansa yana wanka sai ya ga jikin shi bai zan sha'awa sai ya ci kai jikin nan naka yana da kyau daga nesa sai ya faɗi nan take aka rasa kansa aka ruga aka gaya Manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce ga Amir ibn ga Sahal ibn Hunayfa can ya faɗi ba a gane kansa ba bai ko motsi yace a je a zo da shi aka je aka zo da shi yace wa kuke tuhuma suka ce Amir ibn Rabi'a yace maza a je da a zo da Amir ibn Rabi'a yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace alama yaqtulu ahadukum akha dan menene ɗayan ku yake kashe dan uwansa ala taqulu barakallah me zai hana ka ce Allah ya sa albarka me zai hana ba za ka albarkaci abin ba yasa Amir ibn Rabi'a ya wanke fuskarsa da hannayensa da kafafuwansa da abin da ke tsakanin izarinsa ya wanke aka karɓi ruwan aka zuba wa wato ainihin Sahal ibn Hunayf nan tashi ya tashi kamar ba abin da ya taɓa samunsa to kaga wannan sahabi ne na Manzo sallallahu alaihi wasallam amma yana da kambun baka shi yasa muke cewa kambun baka ba ita ce maita ba akwai maita wanda a kanuri ana ce masa karama ko karama ko to kaga wannan karama din ba karama bace ba karama bace maita din nan ba kambun baka bace wato maita ta fi kama da tsafi domin mugunta ce tsabagenta kuma shi a adabin mutanenmu in aka ce maye ana cewa mai cinye mutum ne ya canye jininsa ko ya rike kurwarsa ko ya kashe mutum da gangan ko ya binna har ma zai rika fito da wasu kulakulai a bakinsa ya ce maitacce ga sanan kala-kala yana nuna wa mutane a ce mayu suna rawa wuta tana fita daga bakinsu wasu maganganu da irin waɗannan wanda zai nuna maka mai tasiri ce kuma har kaga ana cewa wato kana iya zuwa kai ma a baka maitar in kana so to mai tasiri ce maita ba ita ce kambun baka ba kambun baka wani abu ne da ubangiji yake sawa a idan mutum mayu kuma matsafa ne amfani suke da aljanu wajen tsafi saboda haka kada a hada abubuwan guda biyu saboda haka Annabi Yusuf Annabi Yaqub alaihi salam ya gaya wa ƴan'uwansa ƴaƴansa cewa su shiga ta kofofi daban-daban kar su shiga ta kofa guda daya dan kada wani ya kalle su yayi musu baki sai yace wadkhulu min abwab mutafarriqa ku shiga ta kofofi daban-daban amma sai yayi togaciya yace wa ma ubni ankum minallahi min shay'in wannan ita ce dabi'a ta masu aqida wato duk da ya ga musu cewa su yi kaffa kaffa su dauki wani mataki na kare kai to amma kar su manta cewa ubangiji shike hukunta komai kar su dauka cewa shi dinnan da ya ga musu wannan magana har su je su dawo babu wani abin da zai same su kuma ya gama magana a'a yace ni ba zan iya wadatar muku da komai gurin Allah ba to kaga idan annabin Allah zai faɗa haka ina ga wani kuma yace je kana baka sa'a kakka ji komai a ranka an gama magana ba dai ka zo gurin mu ba to kawai ka tafi kaga wannan magana ta mahaukaci kenan waccan ko magana ta annabin Allah da ya san tauhidi wa ma ughni ankum minallahi min shay ba zan wadatar da ku komai ga Allah ba wannan dai abu ne da yake yada yana da alaka da al-akhdhu bil asbab kai riko da sabab in kai riko da sabab ko ba zai hana ka dogara ga Allah ba domin dogaro ga Allah abin da yake daman nufi shine wato al-i'timadu ala Allah ma al-akhdhu bil asbab ka dogara ga Allah bayan ka rike sababi bayan ka bi hanyar da ya kamata ka bi ka kare kanka sai kuma ka ce na dogara ga Allah ba kawai ka shigo gurin yaki ba kada komai ba rikinka ba ba taguwa sai kuma ka ce kai ka dogara ga Allah ko ka sun tumo da kai abin nan daga kan dukkan da suke yaudarar kansu din nan da sunan karama yace haka ya hawo wani tsauni haka kawai sai sun tumo da kansa yana karanta innama waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin wai Allah shine waliyin sa shine majibin sa ya saukar da littafi shi yake jibintar mutanen Quraishi kuma yana daukar kansa mutumin Quraishi saboda haka Allah zai kare shi ya fado kuma ya mutu saboda haka ruko da asbab baya nufin baya abin nan dogaro ga Allah baya nufin kakkai ruko da sabab shi yasa yace alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun kuma gare shi ku dogara wato ku ba su dogaro ga Allah kuma ku dogara gare shi don haka shi ya dogara ga Allah ƴaƴansa ma su dogara ga Allah wannan abubuwan duk da ya shimfida ce ruko ne da sabab amma bai hana wani abu ya faru kaga kuwa bayan sun shiga din kuma wani abin ya faru wanda ba su ji daɗi ba uban su ma bai ji daɗi ba lokacin da aka rike dan uwan su Binyamin wanda ba sa tsammanin ai haka za ta faru kuma yana daga cikin abin da ba su ji daɗi ba wannan shine karatun da zamu shiga insha Allah a gobe bi iznillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina